العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na garajar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kuwa ce wasa da yardar sarayon ta sake iso wannan yammaci yau asabar 26 ga watan Rabiul Thani shekara 1447 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i ana batu a kayan abin da ya shafi al-qara wato rance mun ji batu akan ciwon shari'a ta yadda da shi wato wanda ya amsa da nufin zai maida to Allah zai taimake shi kuma ba abu ne wanda ake so a dinga yin sa saboda dan mutum yana ta'allaka da shi in ya rasu har sai an biya wanda jihadi ba ta dauke mutum shi kuma in har mutum bai biya anan ba dama ya ci da diyan ba zai biya ba to lalle a kiyama za a diba a cikin ladan sa biya amma wanda yake da ikon yawa na wanda ya karba domin ya biya kuma yana da wannan azamar ya biya Allah bai bashi dama ba ya rasu to Allah zai cika masa mun ji bayani dangane da abin da malamai suka faɗa a bangaren wannan hadisi sannan kuma mun ji yana daga cikin kyautata biyan bashi mutum ya yi alherin shi ma bayan an masa dama ba sharɗantawa a kai ba amma idan ya yi ba laifi ba in bai samu halin yi ba to abin da ake so lalle yayi shine ya masa addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a wato ga Abu Rabi'ah al-Makhzumi yayin da aka biya shi wani bashi na rakumi da aka amsa barakallahu laka fi ahlika wa malik annabi ya masa wannan addu'a ya cika ce da cewa inna ma jazaa'u salafi alwafa'u min ham abubuwa bi cika alkawarin ka biya kuma sannan ka yi yabo ga wanda ya yi maka to ina kuma ga mutumin da ya karɓi bashi dalilin zai biya amma kuma Allah bai bashi dama ba saboda yana cikin wahala yana cikin kunci ba a samu kudin da za a je a biya ba ina matsayin irin wannan shine gaban da za a tattauna إظهار المؤثر وإنذار إنذار المؤثر واتو شولا رام وان دي جيكي مكوتي قال تعالى الله مدوح جياتي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلم شكرا وان آية siyakin da Allah madaukaki yayi bayani cikin suratul baqara dangane da bashi da ka'idojin da za a bi na rubutu da shaida Allah ta'ala ya ce wa in kana zu usra idan wanda ake bin bashi ya kasance wanda ke cikin kunci ne al usra shi ne kunci yana cikin wahala babu yalwa fa nadiratun ila maisara to za a jinkirta masa ne a saurara masa har ya samu sauki ya samu walwala ba zuwa ake a turke mutum in wa'adi ya yi kuma ba shi da halin biya to ba turke shi ake a ce dole sai ya je ko ina ya samu ba gabas da yamma kudu da arewa in kasa za ka shiga ma ka tsaga ka samu mana kudinmu ba a haka saurara masa yake ai ba shi hana wa kansa ba kuma ya karba ne da niyyar zai biya ya san an masa alfarma amma kuma Allah shine yake badawa shi yake yalwatawa kuma shine wanda yake kuntata ya qabidu wa yabsutu shi yake kamewa wadansu ba za su samu a wadace ba kullun cikin wahala yake dan abin da ake samu baya wadatarwa ma ga abin da za a sa a baki ba a samu zarar da za a je a hallara a biya bashi ba wani kuma Allah ta'ala yana yalwata masa to wanda ya san shi a kunci yake Allah ne ya kaddara masa haka ba wai dan gangancinsa ba saurara masa ake har lokacin da zai samu sauki wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa da nassin Qur'ani wa an tasaddaku sai ma aka tallata maka wannan bai zama dole ba amma kuma an tallata wa mutum ne yin hakan shi ya faɗi an faɗai ta rani wa an tasaddaku khairun lakum kuma yafe masa in har kuka fahimci cewa yana cikin kunci babu halin da zai iya biya ko kuma Allah ya wadata ku to ku yafe masa khairun lakum shi kun ku alheri saboda duk wanda ya yaye wa mu'mini wani kunci da yake ciki Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye masa kunci daga kuncin kiyama ko man nafasa an mu'minin qurbatan wa an muslimin qurbatan nafasa Allahu qurbatan min qurbi yawmil kiyama duk wanda ya saukaka ma wani mu'mini wani kunci daga cikin kunci na duniya to Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa da kuncin lahira kun ga ashe shi fa alheri tunda kuncin lahira nan dai akwai shi ko ba komai akwai tsayuwa kowa kuma sai ya tsaya ko ba komai akwai fargaba dan baka san me zai je ya dawo ba to amma wannan su Allah ta'ala yana sanya musu kwanciyar hankali fargabar za ta sassauci a gare su la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to don haka Allah ta'ala ya tallata wa masu wadata maimakon su turke talaka ba shi da halin biya su ce sai an je an kai shi gaban shari'a an daure shi har ma wani a ce za a daure shi a tsare shi kwana ɗaya ko kwana biyu ko abin da ya kama da haka ko a tozarta shi saboda kawai dan yanzu shi ba shi da shi kuma ba ganganci yayi ba an sani to wannan bai dace da tabi'a ta mu'mini ba ana son tausaya wa juna shi yasa Allah ta'ala ya tallata ya ce wa anta saddaqu khairun lakum ba umarni akai lalle sai kun yafe ba amma ana tallata muku in kuka yafe da shi kun ku alheri in kuntum ta'lamun in kun san cewa akwai alheri cikin yafiya in kun san akwai lada mai gwadi in kun yafe ma dan uwan ku wani kudi wanda kuke ban sa alhali ba shi da halin biya ko kuma kuna da wadata to in kun san ladan da Allah ya tanada ku bi wannan layin shi ya faɗi amma in ka ce kana buƙatar hakkinka wannan ba laifi bane dan ka ce baka yafe ba ba na kai baka ci a amma abin da Qur'ani ya dora maka ka shaurara masa har ya samu sauki wannan ka dole ka in ka turke shi kace sai ya biya to ka saba wa Allah ba shi da hali kace dole sai ya biya ko ka kai shi wajen shari'a shi kuma alƙalin wata kila shi ma ya garaje ya ce za a je a tsare shi dan ba shi da shi to waɗannan duka sun taru wajen yin abin da bai dace ba saba wa shari'a saba wa abin da Allah subhanahu wataala ya umarni wannan ko ba yana nuna cewa ayi ganganci ne wajen kin biyan bashi a duk wanda yake da hali bai biya bashi ba shi ma akwai abin da aka faɗa a kansa za mu ci a gaba insha Allah hadisi ya inganta daga Hudhaifa radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kale ya ce sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana fadin mata rajulun wani mutum ne ya rasu daga cikin waɗanda suka gabace mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana bashi labarai na abubuwan da suka faru a baya labari na gaibi Allah sai ya faɗe su a siga ta hadisi ba lalle sai wanda ya zo a cikin nassin Qur'ani ba domin shi ma hadisi shine alwahyu sadiq tare da Al-Qur'ani yake annabi yana cewa mata rajulun wani mutum ne ya rasu faqila lahu sai aka ce masa ma kunta taqul me ka kasance kana fada ma'ana menene furucinka kale ce kuntu ubayi'un nas tabkar an tambaye shi me zaka fada wani account zaka fada akan ran kanka menene abinda ka dabi an tuka shi me zaka fada sai ce na kasance ina saida kaya a mutane kuntu ubayi'un nas ina saida wa mutane kaya fa ata jawazu anil musir yace ina rangwantawa ga wanda yake da yalwa ko mutun yana da halin sa ya idan yazo ina rangwanta masa ba na tsallantawa kasuwa ai awan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mai rangwa mai ko rahimallahu ra'an saman idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatara Allah ta'ala ya rahama ga bawan da yake da rangwa mai in zai saya da lokacin da zai sayar da kuma lokacin da zai biya bashi wannan yana da rangwame a cikin lamarinsa to don haka yace na kan rangwanta wanda yake da yalwa shi ma ba zan man sa ka san wani abu da mutane suke yi wannan lokaci sukan duba matsayin mutum musamman irin masu yi da kayan gwanin akwai ka kuskura ka saka riga mai kyau balle ya ce ka je kai parking din mota ka ce na ka sai kayan gwari ka shiga uku a wajen su haka lamarin yake da gaske in da ka sai kaya a wajen sai a kalla ma tsada waya na ga kai ka fa karfin abu waya ce amma tsada dan kana da hali ko dan an kaddara kana da hali dan wani kaddarawa ne in an ga mutum da riga mai kyau shi kenan sai a ce yana da hali kuma in har yana da halin dole ne amma tsada haka aka ce ko wanda aka ga cewa mai kamun kai ne ba zai jayayya ba to shi ake yanka da gangan ba Allah shi ran da su ayi nan gome ga kowa fa ata jawazu anil musir na kan yi nan gome ga wanda yake da yalwa wa ukhaffifu anil mu'sir kuma ina sauƙaƙa ma wato wanda yake da mai yake cikin kunci me yake nufi ina sauƙaƙa masa yakan yafi kamar da yazo a wata waya mutumin da bashi da shi idan ya fahimci cewa bashi da shi ya karku bashi a wajensa kuma ya fahimci bashi da shi a karshe wata ruwayan cewa ta ce yakan gaya wa yaransa idan mutum ya zo sayan kaya kuma sa sauki wanda kuka fahimci cewa bashi da shi ku yafe masa yakan gaya ma yaransa masu sayar da kaya in suka fahimci mutum bashi da shi to sai su yafe masa a dalilin haka fa gufira lahu sai Allah ta'ala ya gafarta masa wata ruwayan Allah ta'ala ambata masa yace ni nafi dacewa da yafiya kai ka yafe ma wasu abin da kake bin su to ni ma na yafe maka laifukan da kai kaga shi rangwantawa musamman yafe wanda yake da kunci bashi da shi kuma an fahimci bashi da shi kuma ya karba ne ba dan yana so ba don Allah zai karbi bashi in yana da wadata ne ya dashi da bashi amma duk wanda kaga ya je ya amshi bashi akasari akwai masu bashin gangantci to amma mafiya yawa zaka ga akan yi bashi ne kananan abubuwa ka ga mutum ya je ya auni kwanan shinkafa biyu ko ɗaya da rabi ko rabin kwana ko ya karɓi bashin kwalbar manja ko maka mace in wannan abubuwan suka zama necessity na dole ka san wallahi duk wanda ya karɓi bashin kwalbar manja bashi da shi in yana da shi me ya hada shi da karɓi bashin kaskantaccen abu amma wanda ya je shi karɓi bashin mota ko ya karɓi bashin din talabijin wannan ganganci yayi me ya hada ka da karɓi bashin mota ko bashin talabijin sai ka biya amma wanda ya karɓi bashi na abu irin wannan ka san cewa abu ne na dole daruriyatul haya ne abinci ne da ake bukatan dole sai an ci sai je karɓi ya karɓi bashi kuma da mun yi zo shi har ma in ya ga mutum kaga yana jin kunya ko na neman canja hanya saboda lokaci yayi shi bai samu ya biya ba sai ya zo a turke shi a ce za a tozar tashi a cikin jama'a bana wani har yanzu ba kudin da baka ba to ya saki haka na je mu ka maka in baka abinci ka je ka ci da iyalan ka kuma sannan ka kibiya na kudi kaga akwai tozar tawa in kai nan ba da in ka ba mutum bashi ba in ka bai domin Allah dan ka saukaka masa wallahi ladan ka samu ko ya biya ka ko ya biya ka ka san lada dan taimakon sa to amma lokacin da kai gori
ko ka tozar kan da shi ka tsangwame shi to fa ko ya biya ka yanzu kai ka rasa ladan wala allama a cikin tsangwaman da zaka masa sai ka samu zulubi alal aqalli dai ladan ya sara ai dan riba yake kunu ko aikin alheri ana yi ne dan a samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tubtilu sadaqatikum bil mandi wal adha kam ku bata sadakokin da kuka yi sadaka ba sai ba da kudi ba الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. إذا كان أمر ليك كأو أيك وك أني دع ممونا شما صدقة. كأي أمر ليك كأو أيك مك غورن تامج. إذا كان باكين متي مم بنزل نمبر أدليل هو أصل نما ككشري لا دايا بشي. نين أكن كيني دشريا. تكاك كومن أبا أيك الهير إن أني كذا أبيش كوما دبيتا دكولي كذا أبيش دسامبما كذا أبيش دغوري. In akai haka to sai ya zalla nan ya sare ana saran kwantawa wanda bashi da shi wa an abil yusr sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam kada har ilahu ibn majah ya rawaito hadisi daga abul yusr sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace man ahabba an yudhillahu Allah fi dhillihi duk wanda yake kaunar Allah ya sa shi a inuwa ya sanya shi a inuwarsa falyundir mu'assiran ya shaurara wanda yake kunci wanda ake bin sa bashi yana bin sa bashi sai fahimce na cikin kunci ya shaurara masa kai akwai lokacin da wanda yake cikin kunci kasancewan tabbas matsawa kansa yake ya matsawa kansa ne ya kawo wannan ba ba da misali ya dan albashi da yake sun fi yin bashi ko Allah ka ne zani akwai masu yi na garaje to amma yanzu misali wanda ka san albashin sa ne ra 30 ne an kara ko ne sai ya wuce 30 din ne ya je 70 to wanda ka san albashin sa 70 ne ni ai dan gwamnati kenan akwai wanda ba gwamnati yake ba akwai wanda ba gwamnati yake ba albashin nasa da ke 70 a ce mutum albashin sa 50 ne kuma yana da iyali da matarsa da ƴaƴansa kuma ka san bashi da wata hanya sai wannan aikin da yake yi wala Allah gadi yake wala Allah masinja ne wala Allah kilina ne ko wani karamin ma'aikaci baya komai ka sani kuma kai ya zo a matsayin makwabci ya nemi rance a wajenka ko a wajen wanda ake mu'amala ya amshi rance ya ce zai biya a ce rance ne ya karba na naira 30,000 saboda kuma ka san uzuri ne ya bujiro masa wala Allah hidimar asibiti wala Allah wani abu da ya kama da irin wannan da ya zama labudda sai ya zo karba rancen 30,000 ya ce zai biya sai aka ɗauka aka bashi aka yi wa'adi in an yi albashi zan kawo kuma kai albashi sai je kirgo naira 30,000 sai zo ya kawo mata kai kuma kana da wadata wallahi ka san cewa kokari yayi ina zai je da 20,000 a wata daya kuma kai ka sani to kaga irin wannan yayi kokarin ya cika alƙawarin biya bashi yana daga cikin saurarawa mai kunci sai ka ce a'a malam wane na san ne ke makana da bukata yanzu kawo 10,000 in Allah yake mu na watan sai ka kawo wata 10 in wani watan ya zo sai ka cika ta 10,000 zai ji dadi ko ba zai ji ba sai ji dadi an saukaka masa wannan shi ma yana cikin fanadiratul ila maisara ka san yana matsawa kansa ya biya amma sai kace masa ba ko ne ba bar masa kai ba kuma wallahi bi idhnillahi insha Allah kana da lada saboda ka rangwanta masa a cikin wani abin da ka san in yayi zai sake fadawa cikin wani kunci to wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata waɗanda suke da hali su dinga kulawa suna tausayawa ko wanda ka tsaya kake yi ko baka ba su kudin ka kyauta ba insha Allah ka kyautata kuma Allah ya san ka kyautata kuma su ma za su yi shaida cewa ka kyautata to shi ne nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ambata man ahabba an yudhillahu Allah fi dhilli wanda yake kaunar Allah ta'ala ya sanya shi a cikin inuwarsa falyunzir mu'assira to shaurara mu wanda yake cikin kunci a wajen biyan bashi har lokacin da ya samu sauki awli ya da'a hanu ko mai yafe masa kayan din ko ka saurara masa akwai lada amma wanda yafi yawan lada shine kai hadi. Kuma Allah yace wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ku yafe musu shi ya fi muku alheri. Ashe sai kai hari abinda shine fa alheri a wajen Allah subhanahu wata'ala. Ba abinda kake so kaman ka shiga ina al-kiyama. Kaman ka shiga aljanna. Aikin ka yayi sai baka. Ka san alfarma ce ta Ubangiji. Alfarma ce. To don haka tunda kana son Ubangiji ya maka alfarma cikin falalarsa, kai ma yi wa bayin Allah alfarma gurgudun abin da zaka iya. Ko kai ko baka yi ba, dukiya dai ba ta ka bace barin ta zaka yi. Amwaluna li dhawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabi ad-dahr nabniha. Haka yi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ambata shi wannan su abayati nasa. Dukiyar da muke tarawa ga ɗan gado muke barinta. Haka abin yake. Da ɗan gado zaka bari. In ka tara malala kirgen yara kenan ko gashin dukiya makarar duniya kowannan ka tara bukatar ka ce kawai zaka yi da kici dukiyar ko ba haka ba bukatar ka ce kawai zaka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata yana cewa yaqulu bun adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa tasaddaqta fa ahbait وما تركت فلورثتك Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi cewa dan adam zaka je yana bugun kirci dukiya ta ci dukiya ta ci Annabi ce to kai a dukiyar taka kana da wani rabo ne in ban da wanda kace ya lalace a cikin ka ko wanda ka saka na tuba ko tubar ta lalace ko ka bayar ka gaji da ita ka sake danka wani ana dai nuna abin da ka amfana da shi kai a matsayin ka na mutum as individual shine iya abin da ka amfana da shi sai kuma abin da ka sadaka da shi shine sai wanzu zaka samu a kiyama amma wannan ka a duniya yake karewa sai Annabi ya ce wannan bangaren hukun ne ko wanda ka dan amfana da shi a rayuwarka ta duniya iya rawanka wallahi idan ka yanka saniya kullun saniya zaka yanka kana da hali baka isa ka cinye ta ba ko kai saka cinye saniya a rana daya dan ka in kana da halin yanka saniya a kullum to sai dai ka ci rabonka iya wanda zaka iya ka kuskura ka ci sama da haka ku to zaka kai asibiti to kaga sai iya dan bukatarka bukatarka a matsayinka na mutum shine kawai a cikin dukiyarka sannan kuma sai abinda ka bayar domin Allah shine wanda zai wansu a kiyama inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abinda ka bari kuma a baya na magada haka lamar na magada ba abin da za a kai ga shi kiyama wata rana wani hadisi na Imam al-Bukhari ummul mu'minin Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka gyara akuya aka yanka akuya aka gyara sai ya fita lokacin da ya dawo sai ya tambaye ta da yake ya san tabi'ar gidansa za a yi sadaka ko bai fada ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta yace bai rage mana a cikin wannan abin nan ma baki ya lana min hadhihi shat au kama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam me rake mana a cikin wannan akuyar sai ummul mu'minin Aisha ta ce ya rasulullah ma baqiya illa katifuha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai babu abin ai sai ummul mu'minin Aisha ta ce ba abin da ya rage mana sai karfata kawai guda daya cinyar baya guda daya ce ko cinyar gaba ko ita ce karfata abin nan kafar gaba ita ce kawai ta rage mana ba na duk sauran mun yi sadaka da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baqiya kulluha illa katifuha ayya Aisha ai yanzu duk gaba ɗayan akuyan ne ta rage mana in ban da wannan karfatar da kuka bari ita ce kawai bata rage ba mun fahimci kima ko ma'ana wannan da yanzu zamu ci ita ce kawai ban mu da ladanta amma duk wancan da kuka bani nasarka ita ce mai wanzuwa tana nan an aji ashe wanda ka ci baka burge ba amma wanda kai sadaka da shi to shine naka kuma me ya kai a sa mutum a cikin inuwa a ranar alkiyama kaga ashe wannan hadisi ya kara mana cewa waɗanda Allah ta'ala zai sa su a karkashin inuwarsa a ranar alkiyama adadin su yana da yawa ba ku san adadin wancan hadisin dai ba hasar yayi ba labari aka baya shi yasa yace saba'atun ya kawo shi da nakira wasu nau'in mutum bakwai. Yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Allah zai sanya su cikin inuwarsa a ran da ba inuwa sai tasa. Sai ambaci wannan nau'i guda uku daga al-Imam al-Adil har zuwa na karshe da aka ambata. Suna cikin wannan nau'i bakwai. Akwai wadansu nau'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata ba. Allah bai gaya masa sauran nau'o'i ba, amma wannan yana daga ciki. Man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhillihi falyunthir mu'siran aw liyad'a anhu. Shaura rama wanda yake cikin kunci har lokacin da zai sami yalwa. Ko kuma ma ya yafe masa in ya ga lamarin ya tsananta. To wannan bai nuna cewa shi wanda ya samu dama na biyan bashi kuma ya zauna ya kibiya. Shi ma a matsayinsa na talaka ya samu halin da zai biya, bai biya ba yayi zalunci. Ai kowa ana so yayi abin da ya dace. Shi wancan ya shaurara masa idan har ba shi da shi, ko ya yafe masa shi ne abin da ya dace. Shi kuma wannan kar ya duba kuncin da yake ciki, in ya samu hali lallai ya biya. Ai ba nasa bane, kuma alfarma haka masa. Shi ne ma dai kullu wannan fasali na gaba yace fadlul ghani zulmun yan iktibasin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda annabi yace matlul ghaniyi zulmun, wato kwange da wanda yake da wadatar biya zalunci, taurin bashi shi ne matlul. Matlul ghaniyi zulmun nan ya zamanto kenan min idafatil masdar ila alfa'il, wato shi alghani wanda ya samu halin biya kuma sai ya yi taurin bashi ya ki biya. To wannan zalunci ne, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulmun. Wannan hadithi Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam at-Tirmidhi, Ibn Majah duk suna da riwayarsa. Daga Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace matlul ghani taurin bashi na wanda ya samu halin biya shi ne alghani. Zulmun, wannan zalunci. Da haka duk lokacin da mutum ya samu halin da zai biya, kar ya duba waɗansu buƙatunsa kuma. Ya ce ai ina da buƙata kaza, ina da buƙata kaza. Ba na ce na yi buƙatar daga baya na biya. Musamman waɗansu malamai sun fassara wannan matlul ghani zulmun. Sai suka ce har ce biyo yake da shi. Wato sai zamanto min babu idafatul masdar ila alfa'il kamar yadda muka ambata, yakan zamanto kuma idafatul masdar ila almaf'ul. Wato sai zamanto alghani shine yanzu almaf'ul. Matlul ghani yin taurin bashi ga wanda yake da wadata, ma'ana ka amshi ko mutum ya amshi bashi a wajen wani wanda mawadaci, sai ya raina abin da ya amsa. Ai wannan a naira 10,000 a wajen alhaji wani ai ba komai bace. Sai ya samu hali ya biya, amma sai ya ƙi ya biya saboda wai wancan ɗin yana da wadata. Kun san lokaci mutane suna haka, sai su a wani ai ya fi ƙarfin kaza, ko a biya shi yanzu ko kar a biya shi yanzu, shi ba komai bane, wataƙila ma mantawa ma zai da wannan kuɗin. To kaga wannan ya zamanto kenan idafatul masdar ila almaf'ul. Shi wanda yake mai wadatar yanzu shine aikin ya fada kansa, yin taurin bashi wajen biyan wanda yake da wadata, a masa taurin bashi dan yana da wadata zalunci. Ko kuma wanda yake da hali shine alghani, ya samu halin da zai biya bashi ya ƙi biya bashi yayi zalunci, duk dai abun ya fada kan wanda ya karbi bashi. Haka ne ko? To dan haka both ways, duka ta bangaren nan ko bangaren nan, mutum yayi da wannan manufa to ya aikata zalunci. Don haka dan mutum yana ga cewa shi talaka ne, in ya samu hali maza maza ya kokare ya je biya bashi, in ya samu hali ya je biya bashi, kada ya duba wanda ya bashi bashin ya ce yana da wadata ko an biya shi yanzu ko ba a biya shi ba, bai da bukata da tsanani a kanta. A'a, ai hakkinsa zai je ka bashi. To a ina ne ya halatta a kama wanda ake bi bashi kuma a hukunta shi? shine ma ne yace habsul qadir ala al-ada'i idam tana'a, tsarewa wanda yake da ikon biyan bashi idam tana'a idan ya kiya biya ya noki ya hana yana da halin ya biya kuma sai yake an saurara masa da bashi da shi yanzu kuma sai aka ya samu yalwa aka tana masa bashi yace a'a ba sai biya ba da abin nan hadan shi wannan ramu malhaba ai zan biya sai je shi so mu gyara katangar sa kuma kai da ake binka bashi mai hada kai da kuma gyara katanga kace zaka mata balasta ko kace zaka sake mashin ko kace zaka abin nan iyo aure ana binka bashi kuma ka samu hali kace a'a kai da ma akwai wata bazora yin ta ban aure kaza kaza da sauran su kaga wannan yayi ganganci ko to irin wannan da ya samu halin ya biya kuma ya kiye biya za a iya zuwa kai karasa kuma a hukunta shi kuma alƙali ya daure shi in aka yi wannan an yi dai an amru bin sharid ana bi ya kala kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama layyul wajidi yuhillu irdahu wa aqubata kun gadi ko hadisi ne wanda yake ingantacce imam an-nasa'i Ibn Majah, Abu Dawud sun kawo shi Imam Bukhari mai kawo shi a matsayin hadisi muallaq daga Amr ibn Sharid daga babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace layyul wajidi layyu shine matsu nokewa taudin bashi na alwajidi wani ne alwajidi wanda ya samu yanzu ya samu halin biyan bashi wancan lafazin ne matlul gani shine aka ambata maka shi a wani wasu kalmomin daban aka ce layyul wajidi din ma nasu ne taurin bashi kaucewa daga biyan bashi na wanda ya samu hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhillu irdahu yana halatta mutuncinsa wa uqubatahu kuma yana halatta a masa horo me ake nufi yana halatta mutuncinsa a ba ita halatta a cikin mutunci na an ce yana halatta mutuncinsa ha kima salata rago a dalilin me in biyan bashi to in ba faɗa wa kowa ba wato ha majiwa eh ya gaya ma wani kuma ai ba ya gaya ma wani ya gaya ma wani ya yi giba ya ce wajen wannan suka a majalisunsu ya rika cewa a yanzu ka tuba ne wani na bashi amma lokacin nan ya kudi ya samu kudi dai ka zama aka bashi a rayas ɗansa ya fito yanzu bana ce gratuity ba ko gratuity baya fita yi na'am ko dake ana bada 50,000 ko 100,000 wanda ya sa yana kusa da yan siyasa suka bada eh ba a ce ba a bayarwa gaba ɗaya ba sai dai ba yadda ya kamata ba ko je na jiran miliyan 1 da rabi ya gama aiki shekara 35 kuma a ce wai an bashi 100,000 hakan ma sai da aka masa hanya ai abu ba haka aka so eh Allah ya kiyara mana Allah ya kiyara mu to na abin da ake nufi yuhillu irqahu yana halatta mutuncinsa yanzu a je wajen alƙali a faɗa haka kawai ba za ka je ka yi maganar wani ba in ba kai ne abin ya same ka ba kawai tsakanin wane da wane ne ya faru shi wanen ya yi haƙuri kai kuma sai ka je kake ba da labari a kun san abin da malam wane ya yi wane ya bashi bashin kaza kuma sannan yanzu ya samu hali bai bayar ba yanzu mutum me ya yi ya yi giba ya halatta ya faɗa haka ya keta mutuncin wancan me kai shi shiga sharo ba sharo amma idan shi aka taba shi ne ya bada bashin kuma aka samu hali aka kibiyan sa kuma yayi magana aka hana shi to yanzu sai ya je fada a wajen shari'a in ba wajen shari'a ba sai ya kai karasa wajen wadanda suka isa da shi misali wanda suke na gaba da shi mahaifansa ne yayyansa ne babbanunsa ne a'a wani abokinsa ne wanda ka san ya isa da shi ko kuma wajen shari'a to lokacin da kaje ka ambata a wani kaza da kaza na bashi bashi amma kuma bai biya da ba yanzu kuma na ga ya samu hali to Allah a masa magana a sa baki ba ka fada da sigar gori bane ko kawa yanzu kai la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim yanzu an zalunce ka ya ce matlul ghani zulmu ke kuma yanzu an zalunce ka Allah baya san a bayyana magana da bata da dadi akan wani sai dai wanda aka zalunce shi ka iya fada cewa wani ya zalunce to yanzu kaga kai ba za a dauke ka akan kai giba kuma yanzu ba za a ce ka keta masa mutuncinsa ba ko kawa kai eh mutuncinsa ne a fakaice aka shiga amma siga da ta halatta ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يا أنبت أبو وغدا وغدا زبت تجيني جندو كير متالي كي تامس وطنج حرام ني مسلمي مدوانس مسلمي تو أما ينا حالتا وانو بانجل ينا حالتا أزبت تجيني ولي تو جهانيا إن يكشي النفس بالنفس كوكما إذا زائي kisas ko kuma wanda yake a tsayibu zani ko kuma misali wanda yake a shabu zani za a masa bulala ko da tsuwan sa zai fashe za a masa bulala to kaga nan wajen jinin sa ya halatta haka dukiyar sa ma tana halatta a irin wannan gaba ko misali wanda ya tara bashi ya masa yawa kuma ya kibiya kuma aka kara ta yawa wanda aka masa taflis kaga wannan ana zuwa duba kayayyakin sa sai a dan dauka ba da san ransa ba a babbayan ko wanda yake ba da zakka za a je a kama shi ai mun karanta baya a karbi dukiyar ta sama annabi ya ce wa shatara mali za a ɗebo wani bangare ba kuma punishment ce tunda ka hana zakka karbo zakka kuma a dan sake tsakurowa wani annabi ne ya faɗa ai maka to kaga nan an karɓi dukiyarsa ba tare da yana so ba akan halacci to haka shi ma mutunci a irin wannan bangare shi da yace yuhillu irdahu wa uqubata yana halatta mutuncinsa don duk wanda ake ganin sa yana da kamala yanzu kuma sai aka ce yayi taurin bashi kimar sa ta fadi ko bata fadi ba kamar yadda wani ya ambata ko kimar sa ta fadi amma an fade ta a bisa halacci ba gonantawa ba ba giba ba domin abu kadi sannan aka ce wa hukumata za a iya masa horo ba amsar dukiyar ne horo ba za a iya ce a ji a tsare shi gurgudan yadda aka ga ya cutar da wancan din gurgudan yadda aka ga gangancinsa alkali sai ya duba abin da ya dace sai ya ce a ji a nan ajiye shi kwana ɗaya kwana biyu sai ku kawo min shi Allah shi gafarta mana ba za a koma ba to kai yanzu a dan masa fada to ai kaga yanzu mutuncin sa ya tafi ko ashe rashi ba mafaka ne da zaka ke biyan bashi ba ma dama an samu dama in an san dama je a biya in ba a biya ba an yi zalunci wanda ba shi da hali kar a kuntata masa balle a tozarta shi balle a kai shi zuwa ga dauri a saurara masa har lokacin zai samu sauki wannan shine adalci da shari'a mana yace kullu karban jarwa manfa'atan fa huwa riba duk wani bashi wanda ya jawo amfani an bada bashin dama dan a amfana to ya zama riba an bada bashi dan a amfana wannan mas'alar tana da fadi ai mun kakkawo wasu misalai a baya kan mutum ya bada bashi dan yana so shi ma masa alfarma zan baka ba ya nemi bashi ce to gaskiya in ka tabo da ka amfanin ka na gona muna bukata za mu saya shi wancan bai ce zai sayar ba amma sai ce muna bukata za mu saya shi da yazo nema kuma yana ga zai samu kuma aka ce za a saya ba kyauta aka ce bayar ba sai ce to to da dai ka ajiya to in dai aka sayar ma da yaga alhaji ya dan gintse sai ce ba gode ba ko me zan dan kawo zan mu dan sai da koda kadan ne kaga yanzu ya zo blackmail yazo blackmail to wannan bai yana daga cikin hinin wannan nau'i qardun jarra madfa'a sannan akwai nau'i kamar yadda zamu ci an abi qurda ta qala قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه دقى أبو بردة الأسلمي قال يكيشيوا قدمت المدينة نازو مدينة فلقيت عبد الله بن سلام سينهب عبد الله بن سلام صحابي عندي sallallahu alaihi wasallam faqala sai abdullahi yace in talik ma'iya ila almanzil zo mu je gidana fa asqika na shayar da kai fi qadhin a cikin wani kasko shariba fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya sha a ciki annabi ya taba kai masa ziyara abdullahi ibn salam ai babban malami ne cikin malaman at-taura ko ina cikin kabilan banu isra'il da ya musulunta tare da almajiransa annabi ya kan kai ziyara ga mutane ziyara da yake masa kuma su suna san annabi ya kai duk wanda annabi ya kai masa ziyara namiji ne ko mace a gidansu ya kan kai ziyara a sofi kamar yadda yake ziyara Ummu Sulaim Anas ya bada labari har ma ya musu jagorancin sallah da shi yana yaro ya tsaya a gefen annabi na dama ya tu masa Ummu Sulaim da kakarsa su kuma suke sahu a baya to in annabi ya kai ziyara suka yi sha'awa sai ciya manzon Allah zo ka mana nafila mun ana saboda suna so su riki wajen ya zamanto musu gurbin nafila su riga samun tabaruki a gurbin da annabi ya yi me yasa mutane suke kokuwa in an je Madina shiga rauba har su kula ana yin zashi Allah kuwa to in sune ma aka sa abun ya zama abuna dan ne zama karaba ko in kaje ka Madina sai ka ji kai registan ka iso saboda ba a san wannan istihami saboda kowa a bashi chance na shiga in ba haka ba masu karfi ne kullun za su shiga ko ba haka ba eh nawa za su je ba su samu shiga rawa ba me yasa ake san kokuwa shiga saboda tsakanin mumbaron annabi ne da cikin gidansa kuma annabi ya ce inna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna abin da ke tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga cikin dawasan aljanna to shine wannan gurin sai ake ce shi rawda tsakanin minbarin sa ne da kuma cikin gidansa kowa yake sha'awan ya je ya nafila a wajen saboda kai ka wanda annabi ya ce ai tabaruka to suka so annabi ya salla a wajen sai su rufi wajen ya zamanto musu musalla da za su yi ta bulbulun su a wajen to shi ne ya ce ka zo mu je na maka alfarma guda biyu na ɗaya na shayar da kai a kaskon da annabi ya sha gurbin da annabi ya sha kaskon da ya taga ya sha da ruwa kai maka sha a ciki sannan kuma wa tusalli fi masjidin sallahihi kai sallah kuma a gurbi masjid alilan fi musallan kai sallah a wani gurbi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa fa talaqtu ma'ahu yace sai in tafi tare da shi fa sakani sawika sai shayar da ni sawik wani gari ne na alkama da ake daka shi laushi sai a hada shi kuma da dubi ai zai dadi ko wata juice in nasu shayar da kai sawik wa at'amani tamran kuma ya ciyar da ni da binai wa sallaitu fi masjidihi kuma ne salla a wannan musallar tasa fa qala li sai ce innaka fi ardi arriba fiha fashi kai kasarka kana cikin wata kasa ne wanda riba take yaduwa a ciki akwai riba a cikin hidimomi da yawa kai ta ka tsantsan wa inna min abwabir riba kuma yana daga cikin kofofin riba anna ahadakum yuqridu al-qarada ila ajalin dayan ku ya bada bashi ga wani zuwa wani lokaci fa idza balaga idan lokaci kuma yayi a tahu bihi sai yazo masa da bashin ya biya shi wa bisillatin fiha hadiyya kuma sai yazo masa da wani kabaki wanda akwai kyauta da zai bashi dan haka yace fattaki tilka sal'a sallata wa ma fiha kake yayi irin wannan kabakin za a kawo maka da abin da ke ciki mata nan yana nuna masa idan ka ba wa mutum bashi kuma yazo sai biya ka ya biya ka bashin ka kuma sai kawo wani abu shine shi ibn sallam ya fassara shi a matsayin qardun jarwa manfa'a amma da sharri idan dama mutum ya nemi hakan ya faru ko yayi shimfida domin hakan ya kasance ko ya shartanta hakan ta kasance mun gane ai mun yi bayani a baya amma wanda ba nema kai ba wannan ka ayya inganta ko bai inganta ba saboda me manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisin Jabir mun ji ya tabbata cikin hadisin da dama annabi sallallahu alaihi wasallam an biya shi bashi ayya abin nan an bashi da yazo biya bashi kuma sai ya kana mun Jabir ya ambata naje na samu annabi a masallaci yace mun je kake nafila dai nafila kuma dama akwai bashi da nake bin sa sai na zo na akai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ni yace kuma sai ya dauki wani kyauta ya kara mun ce ya halatta ma da mu ba shartantawa kai ba eh wannan ya halatta yana daga cikin wato husnul wafa kamar yadda aka ambata wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne wasanna asali na gaba yace arwahan wato jingina ita yi karan kanta ita ba bashi bace ko wannan abu ne yake barwa matsayin collateral collateral ake ce masa ko ha to ta'rifuhu me arwahan arwahan yace arwahan fi lugha al-ihtibas asalan lugar larabci abin da ake nufi da arwaha shine taskance abu taskance shi adana min qaulihim rahana shay'a idza damu wa sabata wato na arwaha sukan ce rahana shay'a rahana wato idan aka dawamar da shi waje guda ya tsaya anan akan ce wato kaje ya zama to al-ihtibas kamar tsarewa taskance abu kar ya bar wani waje shine asalan arwaha wa minhu daga wannan fassara ma lugawiyya shine aya ta cikin suratul muddathir Allah ta'ala ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina wa nuku kuma ya ce kullu mar'in bima kasaba rahin al-ihtibas din da ba'ana na al-ihtibas ko wace rai bima kasabat game da abin da ta aikata rahina wato tana tsara akan abin da ta aikata Muhammad bin Kathir cikin tafsirin sa yace ai mu'allaqa tana nan rataye abinda aka ce an rataye shi a waje yana barin gun a nan yake haka dai duk an koma kan ma'ana ta al-ihtibas wato kowanne rai rataye take ga abin da ta aikata ma'ana tana nan an tsare ta akan abin da ta aikata shine nata kuma da shi za a mata sakamako a kiyama fa in khairan fa khair wa in sharran Allah ya sani وفي الشرع الشريعة جعل مال وثيقة بدين أسنية وتدوكيا تزم كل تارد ونباش دوكيا جسي أكا كل تأجي في ونباش شيني أبن داكين في الشريعة سبو دميضاء كل تا أكام باش ليستوفي منه دومن أبيا باش دقوانن دوكيا إن تأثر وفاؤه من المدين إذن بيان باش ya san ya gagara daga wajen wanda ake bi bashi shi da asalin ta biya ya gagara ya ta'assara ya halatta shari'a musamman hikimar da yasa aka sanya wannan in har akwai kokonto akwai rashin gamsuwa rashin cikakkiyar amana a tsakanin wanda zai bada bashi da wanda zai karba. Kana so ka taimake shi saboda kake yana cikin uzuri, amma kuma kai fa baka san shi sosai ba. Kuma yanzu kashi yake nema. Kuma yana neman nau'in wata dukiya. To menene abin da kai zai baka kwanciyar hankali tunda kai ba sanin sa kai sosai ba? Ya bada kwadacewa. Ko ba kuma me zai dawo kanta? In ma har wani waje yayi aka neme shi aka rasa, ko kuma yake biya, ko abin da ya kama da haka. An je an dawo, to abin da ya aje a matsayin kwadacewa za a yi amfani da shi wajen biya a bashi sauran kudinsa. Kaga yanzu an bada kwanciyar hankali ga wanda yake niyyar taimako na bashi, amma bashi da cikakkiyar amana ga wanda zai ba. Shi saka Allah ce wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kadiban farihanun maqbuda, sai aka ce fa in amina ba'dukum ba'dha. Kaga kenan ana yin rahanu ne, wato idan ba a sami cikakkiyar amana, in an sami cikakkiyar amana to babu laifi. Shi ne nan ji akan malin wasiqatan bidaini li yastawi minhu in ta'akkara wafa'uhu min al-madin, a sanya wata dukiya a kulle da wani bashi domin a biya bashin daga wannan dukiyar. In ta'azzara wafa'uhu min al-madin, idan har biyan wannan bashin ya gagara daga wajen wanda ake biyan sa bashi. Wale ce mashru'iyatu, shari'a ta yadda ta tabbatar da shi. Qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce wa in kuntum ala safari, idan kuna halin tafiya, da ake magana akan bashi da ka'idojin bashi da yadda za a rubuta da shaidun da za a saka da makamantansu, da ka'ida idan mutum yana cikin kunci a shaurara masa har ya samu duk a cikin aya ɗaya aka ambata, sai Allah ya ce wa in kuntum ala safar, amma in kun kasance a halin tafiya ne, wa lam tajidu katiban, ba ku samu wanda zai rubuta ba, farhanun maqbuda, to sai a koma zuwa ga jingina wadda za a amsa. Kafin da aka ce maqbuda yana fa'idantar da shi ashe ba nan ba gaki, farhanun maqbuda bashin za a bayar kuma sai a bada kwanatar, mana ba nan ba ta zai an amshe ta tana hannun shi wanda ya bayar bada bashi. Yanzu ga wani abu, to sai san kwanciyar hankali, halin tafiya baki, kuna tafiya cikin karafka, shi wannan ga wannan, wani Allah ku biyu da yan gari da ko abin da ya kama da haka, gashi shi yana da wata kadara, yana bukatan kudi, ya gan a wani waje zai sake saran kaya, ba shi da cash, kai kuma kana da sauran kudi a jikinka, yana so ya saye wannan kaya, to amma ba baka aminta sosai ba da lamar, ko da Allah ba garin ku ɗaya ba. Yace ba komai idan muka je daga Lagos ne an fito, ba komai idan muka je Kano muka tsaya dama akwai customers dina za su zo su shi kaya za su ba ni. Yanzu ga abubuwa masu yin sauki ba, ana yin abubuwa ta waya, to amma a yanzu ma yanayi zai iya zuwa wani yana da bukatan kudi ko a gari yake ba ana halin tafiya ba, kamar yadda zamu ji bayani ba ta takaita sai ana halin tafiya kawai, amma dai a halin tafiyan shi yafi faruwa, shi ya saka sai aka ambace ta. To ana halin tafiya wannan ya bukaci, to sai ka ce to dan bani wani abu na rike a samu tabbaci, sai ce to ga wannan ka rike a matsayin jingina ta halatta. Wa taqayidu bis safar fil aya, mana yace taqayidin da aka yi a kayan halin tafiya, aka ce wa in kuntum ala safar, in kun kasance a halin tafiya, wannan taqayidin da aka yi aka taskance shi a kayan halin tafiya, yace kharaja lil ghalib, wannan an ambace shi ne a bisa mafi rinjayen abin da ke faruwa, fala makuma lahu, wato nan istilahi ne da yawanci alfuqaha suke ambata, ya ce fala makuma lahu ai kharaja lil bayanin ghalibi, wato yawanci yana fita ne abinda aka ambata ake gini a kayansa yana faruwa ne a kayan mafi rinjayen abu, ko kuma abinda shi ne ya fi watsuwa a cikin jama'a, to shi sai ka ji an ce la mafhuma lahu, mana haka abin ya cika faruwa, amma ba wai lalle an taskance ne a kayan tafiya kawai. Lidilalatil hadithi ala mashru'iyyati fil hadar, Malam ya ce saboda dalilin hadithin da ya tabbatar da cewa jingina za a iya yin ta shari'a ta yadda fil hadar koda ana zaune a gida ba sai ana halin tafiya ba kamar da yazo daga hadithin ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita hadithi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara min yahudiyyan ta'aman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci a wajen wani mai yahudi ila ajal zuwa ga ajal mana ya sai a matsayin me kenan a matsayin bashi ya an ce ishtara ila ajal ishtara ta'aman ila ajal ya sai abinci zuwa ga ajali mana ya sai abinci bashi warahanahu dir'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jinginar sulken sa a yahudawa mutanen banza ne ko ba su da yarda sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki sulke daga cikin sulken sa yace ajiye wannan sulken mara cikin wani hadisin aka ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ne dab da ajalin sa kuma ajali ya same shi sai aka ga cewa ashe akwai sulken sa a wajen da yahudai da ya karbi sa'i 30 na dubi na alkama dan ya ci da iyalin sa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya nuna ashe ita jingina ta halatta koda a gida ba mu karar sababin koda lokaci ya yi aka ce intifa'ul murtahin bil rahan shi wanda yake bin bashi zai iya yin amfani mana wanda aka bashi jingina wanda yake bin bashi zai iya amfani da jinginar da aka bashi shine intifa'ul murtahin bil rahan amfanuwa intifa'u amfanuwar da shi wanda aka bawa jingina zai yi da jingina ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بايا هلنتا ga wanda aka bashi jinginar kaya yayi amfani da jinginar bayan halatta lima sabaka fil qarab saboda bayanin da ya gabata a al qarab kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riba duk wani bashi wanda ya jawo amfani ya zama riba mutum ya baka bashin abin nan jinginar gona shikenan sai kace kai kai tuno mata ka an yurhina hu ardan fa yazra'uha hatta yaqdiyahu kamar misali wani amshi bashi abun sa sai bashi jingina na gona shi kuma sai yaje ta noma gonar har lokacin da za a biya shi yana noma aw dara ko kuma bashi jinginar gida fa yaskunuha sai yaje zauna a gidan ko sa yan haya shi wa an bashi jinginar gida hatta ya kabiya wa lokacin za a biya shi wannan bai halarta ba ba a amfani da kayan jingina ya amma mu jingina mun ba mutun jingina kaya a ce shi yake Allahumma sai dai idan shi wanda ya ba da jinginar ya yadda wannan za mu ce usul haka ba da wai suka ambata za mu ce usul in ya yadda kai amfani da shi to anan ne mutum sai amfani da shi amma in bai yadda ba bai halatta kai amfani shi ka'ida aje ta kake illa an yakuna ruhan markuban aw mahduma wanda kawai shari'a kai sai ta baka dama ko da shi wanda ya baka jinginar bai yadda ba shari'a ta baka dama kai amfani da shi sai dai abin da ake hawa abin hawa ko kuma abin da ake tatsa a ciki abin hawa a nan fa in an ce markuba dabbar da ake hawa ba wai an baka jinginar mota shikenan kai ne kan ko kai ne kaza da ita ba ba baka jinginar mashin shikenan kullun ka sa babun kewa yara makaranta ba irin wannan markub din ake faɗa ba in ka ajiye mashin ka jingine shi ba abin da zai same shi insha Allah eh mota kawai ka cire ba ta ranta ba shikenan ba in ka dama wa'adin zai tsayi sai ka ce masa to fa ka san taya za ta isa mu matsala zan dan kunce tayoyin a dora ta jaka a dutse ko sai ta zauna lafiya a sa mata tamfuwa to ba irin wannan barkuk na ke ne ana nufin doki alfadari jaki doki zai zauna haka kawai ne sai ka ciyar da shi yau aka baka jiki na doki ma an hada ka da shi ciyar da shi ma aiki ya same ka dama dama jaki shi kana kawai zaka bashi to in kana ciyar da shi kana shayar da shi to ya halatta zaka hawo aw mahduban ko kuma wanda ake tatsa akuya haka baka jingina shikenan sai kai ta tatsan nona kuma idan ta haihu a wajenka ƴaƴan nawaye waye baka ba ƴaƴanka bane ƴaƴan asali ta bi ko munsurunka ne ya bi ta ai ba naka bane na me abin nan sai ka tara kayansa ka bar shi kai ne yanzu ajewa zaka yi abin da ya halatta a garinka ka tatsi nonon ka sha saboda kiwon ta kake insaniya ne maka tatsi nonon ka sha kana masa kiwon saniyarsa shikenan kullun sai ka tatsi kindirmo ba kuma ka cika kore kana sayarwa ba wannan aka ce ba kai ka tatsa ka sha a gida albarkacin me albarkacin ciyar da ita kake ba kuma tatsa nake ta wanda zaka hana dan daman ka sha ba ba ka tatsa na wanda zaka kurba wannan ya halatta fa yajuzu lahu an yarkaba al-marku ya halatta ya hau irin wannan dabba da ake hawa al-fadal ko abin da ya kama da shi wa ya halu bal mahdud ya kuma tatsi nonan wacce take mai nono idan an faka dai shi masharti in yana ciyar in kai ne kake ciyar da su shine zaka yi wannan a dalilin muqabilan dawainiyar da kake mata an abi hurairah radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adhharu yurkabu bi nafaqatihi baya mana kenan dabbar da ake hawa ana hawanta bi nafaqatihi a dalilin ciyar ta da ake idan kana barkuna in har ta kasance ta jingina za a iya hawa an ce bi nafaqatihi abi sababi nafaqatihi ba'us abin nan ba'us sababiyya ce dalilin ciyar da kake yi dashi ne zaka wala bana dabri yushrabu bi nafaqatihi nono na hansa na dabba shi ma za a iya sha a dalilin ciyar wanda ake ma dabba idan kana marhunan in ya kasance manajin gida ne wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an nafaqa wanda yake wato wanda yake hawan kuma yake shan nona to yanzu kuma ciyarwa ta nazince shi shine zai dinga ci a dalilin ciyarwa muqabilan shine zai amfani da shi in ba waɗannan guda biyu ba ba a ba wa mutum dama na amfana da abin da aka ajiye masa na jingina ba Allah wani ce da ta inda muka faɗa daidai Allah ya jana cikin nan wani kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك sali ce a inna Idan har mutum bai yi sakaci ba, yana biya ne zaman yana kasancewa a kansa ne kawai bi ta'addi. Lokacin da ya yi sakaci, sakacinsa ne kawo salwantan abin ko aka sace. An ba jinginan talabijin, amma sakacinsa ne saboda na jingina ba shi ganana. Sai aka sace, to anan ne zai biya. Amma idan ya kula da kayan da aka ba shi jingina, kulawa irin yadda zai yi ma kayansa, kuma an san ya kula da shi, sai kuma abin ya salwanta ko gobara ko sacewa. Ko mutuwar dabba babu biya a kansa. Zai biya shi ma? Ah, in dokin nasa yana can wajensa ya mutu ba zai biya shi bashinsa ba? Ai ba shi ya kashe shi ba. Ai ba shi ba raba asara kenan? Allah ne jarabe sai ya dauki kaddara. Ba shi kuma yana kansa zai biya. Ba shi yana wajensa, ba shi yana kansa. Shari'a ba ka faɗa. Zai biya. Ba dama ba sakaci ba ne. Amma in sakaci ne shi ne zai biya. Ya saba an tambaye ka wani abu. Ya ba da jinginar akuyarsa, ko awaki, ko saniyarsa. Kuma bai iya biyan bashin ba. Kuma da ya zo shi, sai bijimi a nan ya mata barbara, sai ta aiki ‘ya’ya biyu, shi zai ajiye? Tambaya nake, zai kai masa ko ba zai kai masa ba to nan me saka bai ce kai abin nan kaddara ta saka in kawai na kai saniya ta babu yaya biyu ka kawo min ita da yaya biyu karba zai yi shiru yace masha Allah a saniya ta yi albarka ko ba haka ba